sarawar ministan lafiyar Najeriya na cewa yanzu haka shi wannan dan kasar ta Italiya yana kwance a asibitin lura da binciken cututtuka masu yaduwa dake Angon Yaba dake birnin Lagos. Ministan ya bayar wa 'yan Najeriya tabbacin daukar matakan da suka kamata da dakile bazuwar cutar cikin hanzari, tare da kira ga 'yan Najeriya su ma su dauki matakan rigakafi. Dr. Sadiq Aliyu Husaini likita ne a Najeriya wanda kuma ya yi min karin haske game da matakan rigakafin wannan cuta ta murar coronavirus.
Da farko dai a rinka wanke hannu akai akai, wancan hannun nan kuma ya zama da sabulu da ruwa, an kuma fi son ruwa da ke gudana kamar na famfo. Akwai kuma irin sinadarai haka na tsaftace hannu waɗanda ake ce masa sanitizer, su ma inda aka samu ingantacce yana taimakawa. Abu na biyu shi ne mutane su yi kokari su ɗan nisanci wanda duk ke tare ko kuma yake atishawa. Nisanta a nan ana nufin ya zama akwai nisan ƙalla mita ɗaya tsakanin duk wani mai tare da waɗanda ke kusa da shi, domin kada tarin da zai yi ko atishawa ya sa ya ɗan yayyafo musu ƙwayoyin cutar. Abu na uku shi ne cewa shi kuma mai tare ya yi kokari ya rinka rufe hancin shi da bakin shi lokacin tarin ko kuma lokacin yin atishawar. Wannan rufe bakin ko hanci ya zame da hannun ne gaba ɗaya, ba tare da ba wai tafin hannun ba kawai, ko kuma idan akwai irin tissue paper haka mutum ya sa ya kare, wanda kuma da ya gama sai ya wurgi da ita a inda ya dace. Akwai kuma buƙatar mutane su daina ɗaukan hannunsu suna taɓa bakunansu, hancinsu da kuma idanunsu, domin kar su ɗebi wannan ƙwayar cutar da ke hannunsu su sa a waɗannan tafafin. Akwai kuma buƙatar mutum idan bai da lafiya yana tari ko yana atishawa mura dai generally, sai ya yi ƙoƙari ya nemi ya je asibiti ko kuma ya samu abin nan ma'aikatan lafiya ya yi bayani domin a bincike menene ainihin ke damun shi a kuma yi tattalin sama mishi magani.
Tuni dai wannan labari ya fara firgita wasu mazauna birnin Lagos, inda yanzu haka mazauna birnin da ma Najeriya ke ci gaba da tattaunawa akan wannan cuta. Ga dai abinda Malam Rabi Lumani, wani mazaunin Angon Yaba a nan Lagos, yake shaida mani.
Gaskiya ga alamu da yawan mutanen Lagos wanda suka samu labari kan wannan coronavirus, domin abinda ka zai ke hirgita ɗan Najeriya game da irin wannan abubuwa gaskiya ba ƙaramin tashin hankali, ko dama ba cikin kwanciyar hankali yake ba, musamman ma 'yan yankin arewa namu. Sannan matakin kuma da muke ɗauka muna su dai adda Ubangiji Allah ya kawo ƙarshenta.
Ita ma a sanarwar da tafiyar gwamnatin jihar Lagos ta hannun kwamishinan ta na lafiya Professor Akin Abayomi ta shawarci al'umma jihar su kasance masu ɗaukar matakan rigakafi na wanke hannu da sabulu da ruwa mai kyau da kuma yin nesa da jama'a musamman masu mura. Haka kuma gwamnati ta bada lambobin waya da za a kira domin sanarwa hukumomi duk wata alamar cutar. Bugu da ƙari, gwamnati ta gargaɗi masu amfani da kafofin sadarwar zamani da su guji baza jita-jita na kamuwa da cutar, inda gwamnati ce za a ɗauki matakin ladabtarwa akan duk wanda aka samu da yaɗa ƙarya. Birnin Lagos dai ita ce birni mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka, don haka gwamnati da hukumomin lafiya suka tashi tsaye kamar yadda hukumar Red Cross a Najeriya ta ce ta shirya, tare da 'yan sa kai kimanin 80,000, kamar da wata sanarwa da shugabar kungiyar Mrs. Adebola Kolawale ta fitarwa 'yan jaridu. Birnin Lagos dai birni ne da ke samun baki daga sassa daban-daban na Najeriya da kasashen waje, ta jiragen sama da jiragen ruwa da kuma kan iyakoki. Samun labarin cutar coronavirus dai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke kokarin dakile bazuwar cutar lassa. Da yanzu haka rahotanni suka ce ta kashe mutane fiye da 110 a jihohi daban-daban na ƙasar. Babangida Brown, Murya Amurka daga Lagos.